Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani Sarauniya Fara'a FM Nomad Dalol FM da kuma Niya a birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar Alpha ta radio da ke Kumasi da kuma shafukan mu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Yau Laraba 6 ga watan Maris din shekarar 2019. Muhammad Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin kasancewa da ku a shirin mu na safe. Da farko ga kanin labaran duniya.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ciciki yan jam'iyyar Democrat jiya Talata saboda kaddamar da jerin bincike da suka yi kansa da kuma gwamnatinsa. Wani babban kwamandan sojojin Amurka a Turai ya ce Amurka na buƙatar ƙarin makaman yaƙi muddin tana so ta taka ma Rasha burki a Turan. Sannan kimanin shekara guda bayan kaddamar da tsarin cinikayya a Afirka cikin walwala afta a takaice an kasa samun ƙasashe aƙalla 22 don fara aiwatar da shirin.
Kanin labaran duniya kenan. To yayin da aka tunkari zaben gwamnoni da na ƴan majalisar jihohi a Najeriya, ga dukkan alamu an samu baraka tsakanin ƴaƴan jam'iyya mai mulki a jihar Adamawa.
Wannan gwamnatin jihar Adamawa da take cikin jam'iyyar APC ba za mu iya yin aiki da ita ba, domin ba ta ba mu kunne ba. Mun kira ta akan kurakuranta da yawa amma ba su amsa ba.
Duk wanda kaje na ce zai shinkafa da wake to dama ba dan APC bane, saboda dole APC dan APC ya kamata ya bi dokan shugaban kasa Muhammadu Buhari da ya ce a APC sak daga sama har kasa.
To a zaben na ranar Asabar dai ƴan takara kanan jam'iyyun adawa sun ce ba za su daga kafa ga duk wata jam'iyya bai wato mai girma a kasar ba.
Ai magana na janye mawa zan janye.
An ce ka janye wa ɗan takarar PDP.
PDP Allah ya sauke.
Wani APC ka janye wa?
Allah ya sauke. Ai duka cikinsu sai dai su su janye.
Sannan idan muka leka jihar Niger ga dukkan alamu zaben ƴan majalisun tarayya da aka yi ya bar baya da kura.
A cikin hukuncin Ubangiji fatin wato alaman fatin mu bai fito a wannan takardar zabe ba, a wannan zabe da ya wuce na sanata. Na zo kotu ne a matsayina na dan kasa wanda aka cuta.
To shin cancanta za a duba a jihohin arewa maso gabashin Najeriya a zaben da ke tafe ko kuwa zaben sak za a yi? Batun da Madina Dauda za ta tattauna kenan a cikin shirin demokradiyya a yau. Amma bari mu fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya ciciki yan jam'iyyar Democrat jiya Talata saboda kaddamar da jerin bincike da suka yi a kansa da kuma gwamnatinsa. Yana mai bayyana hakan da wani babban lalubi da zummar kalato laifi. Ya ce yan Democrat da ke majalisar wakilai waɗanda ranar Litini suka buƙaci takardun bayanai daga kafofi 81 da suka hada da mutane da kuma kamfanoni masu nasaba da yakin neman zaben shekara ta 2016 da harkokin kasuwancinsa da kuma wa'adin tsawon shekaru biyu da ya yi a tabakinsa sun tabu. Ya ce an aika da wasiƙun neman bayanai ma mutanen da basu ji basu gani ba kawai don a tozarta su. A wani rubutu da ya yi ta kafar Twitter, Trump ya bayyana binciken da kwamitin majalisar wakilai kan shari'a da abin da ya kira wuce gona da iri mafi tsanani da aka taɓa yi a tarihin ƙasar mu. Yan Democrat na yin karan tsaye ga harkar shari'a kuma ba su son a yi aiki. Wani babban kwamandan sojojin Amurka a Turai ya ce Amurka na buƙatar ƙarin makaman yaƙi muddin tana so ta taka ma Rasha burki a Turan, inda take da wato Rasha ke tafkata kala har ma abin na wuce Turan ma. Da yake bayani ga kwamitin majalisar dattawa kan makaman yaƙi, kwamandan sojojin Amurka a Turai General Curtis Kaskroti ya kira Rasha barazana mafi girma ga kwanciyar hankalin Turai, sannan ya bayar da shawara cewa Amurka ta dada yawan sojojinta a nahiyar Turai na dindindin da kuma na wucin gadi. Kaskroti ya ce ya damu sosai musamman ma kan rashin isassun bayanan sirri da kuma matakan sa ido kan abubuwan da ke gudana a Turai da kuma uwa uba dusashewar tasirin Amurka a ɓangaren tekun yankin. Kimanin shekaru wato shekara guda bayan kaddamar da tsarin cinikayya a Afirka cikin walwala afta a takaice, batun samun kasashe akalla 22 don fara aiwatar da tsarin na tafiyar hawainiya kungiyar tarayyar Afirka na hankurin kafa wannan tsarin cinikayya cikin walwala a fadin nahiyar inda ake da tattalin arziki mai karfin dalar Amurka trillion 2.3 a matsayin hanyar saukaka jigilar kayan sayarwa da kuma sauran hidimomi da ma kai koman jama'a tsakanin kasashe 55 na kungiyar ta AU ta wajen dayanta tsarin cinikayya da kuma takaita shamakin kasuwanci irin haraji kungiyar na fatan samar da karin ayyukan yi da inganta rayuwa da kuma sauran damarmaki ga mutanen Afirka masu yawan biliyan 1.3 da kuma zammar ganin ana matukar damawa da Afirka a duniya jami'ai daga kasashe na Afirka 44 sun rattaba hannu kan jadawalin share fagen kafa wannan tsarin ashe wato a ranar 21 ga watan Maris a shekarar 2018 a Kigali babban birnin kasar Rwanda to amma zuwa yanzu kasashe 19 ne kadai suka rattaba hannu akai to kana fa a shafa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC Kotun kundin tsarin mulkin kasar Senegal ta ayyana shugaba Macky Sall a matsayin wanda ya ci zaben ranar 24 ga watan jiya a Fabrairu. Kotun ta bayyana jiya Talata cewa Sall ya ci zaben da ƙuri'u 58 cikin 100 a martaninsa bayan da kotu ta bayyana hukuncinta. Sall ya ce da manema labarai wannan sake nuna yadda da aka yi mini zai sa in tsuma in rubanya irin ayyukan da nake yi. Ya kuma bayyana godiyarsa ga magoya bayansa a yayin da a ɗaya bangaren kuma yake kiran da a samu haɗin kai tsakaninsa da masu adawa da shi waɗanda suka nuna rashin yardarsu duk da cewa wasu kalubalanci ainihin sakamakon farko da aka bayyana ba wanda ya nuna cewa Sall din ne dai nasara. Birnin New Delhi na kasar India ne mafi gurbacewa a duniya a shekarar ta 2018 wato bara bisa ga rahoton wasu kungiyoyin bincike biyu da suka fitar ranar Talata a wani binciken da kungiyar Greenpeace da kuma wata da ke kasar Switzerland mai suna IQ Air Visual suka sun gano cewa yawan sinadarin auna gurbacewar iska mai suna PM2.5 wanda aka gano a birnin New Delhi bara ya kai 113 da ma rabi wanda ya rubanya na birnin Beijing na kasar China. Rahoton ya ce musabbabin gurbacewar iska a birnin New Delhi shine hayakin da motoci da masana'antu da kuma tarkacen shara ke fitarwa sai kuma kurar da ke fitowa daga wuraren da ake gine-gine.
Ibrahim Kalmasi Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da rage kwanaki uku a gudanar da zaben gwamnati da na 'yan majalisar dokoki na jihohi a Najeriya an samu faraka tsakanin 'yan jam'iyyar mai mulki a jihar Adamawa kan aƙidan tasak kamar da za ku ji a wannan rahoto da Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana daga Yola.
Kwa zaben 2015 guguwar sa tako taka muhimmiyar rawa ta amma kuma da alamu a wannan zabe da ke tafi ranar Asabar za ta sauya zani musamman ma a jami'ar APC da ke mulki a jihar Adamawa inda tuni wasu 'yan jam'iyyar kuma magoya bayan shugaba Buhari ke cewa su a wannan karon shinkafa da wake za su yi wato cancanta za su yi ba zaben sak ba. Amma wajen wani taron manema labarai da suka kira a Yola kungiyar Northeast Buhari Safar Group sun ce ba ga zaben shugaban kasa dole a bi cancanta a wannan karon ba jam'iyya ba kamar yadda darakta jihar na kungiyar Ali Usman Waziri ya karin haske.
Muna son mu kira hankalin mutanenmu na farko muna son mu taya mai girma shugaban kasar Najeriya murna na cin zabe da yayi mu a jihar Adamawa mataki da muke so mu dauka muna da ra'ayi daban a zaben da za a shiga a ranar Asabar mai zuwa. Wannan gwamnatin jihar Adamawa da take ci a cikin jam'iyyar APC ba za mu iya yin aiki da ita ba domin ba ta ba mu kunne ba mun kira ta akan kurakuranta da yawa amma ba su amsa ba don haka za mu faɗa wa members ɗinmu na jihar Adamawa zaben da za a yi ranar Asabar za mu zabi jam'iyya daban ba jam'iyyar APC ba. Wannan gwamnati ga yanzu bai cancanci mutanen mu da suke da kishin kasa ba su ƙara ba shi ba. Da ko shugaban kasa ya ce a zabi cancanta, vote for a candidate of your choice, vote for competence, wannan kuma mun yarda da wannan al'amari. Da haka kowane jam'iyya da muka gani suke da ɗan takara mai kyau. Mun yi nazari mun duba jam'iyya a cikin jam'iyyun nan wanda ɗan takarar su yafi cancanta.
To sai dai ko ita ma jam'iyyar APC a Jihar ta mai da martani ga masu kiran da abin cancanta. Ahmad Lawal shi ne mako sakataren tsare-tsare na jam'iyyar a Jihar Adamawa.
A Ibrahim Lazina sun tabbatar maka da cewa duk wanda ka ji na ce zai shinkafa da wake to dama ba dan APC ba ne. Saboda duk wani APC dan APC ya kamata ya bi dokan shugaban kasa Muhammadu Buhari da ya ce a APC sack daga samar kasa. Amma idan ka ce ba za ka APC sack ba wannan tabbatar maka da cewa dama 2015 ba ka APC ba kuma kai baka tabbatar wa duniya cewa ka da APC ba ne. So duk haka ina son gaya mutane ko ka shinkafa da wake ko baka shinkafa da wake ba da ikon Allah APC za ta ci zabe a Jihar Adamawa a zabe mai zuwa. Kuma insha Allah duk ɗan takararmu za mu tabbatar sun ci.
A wata sabuwa kuwa ita ma jam'iyyar adawa ta NZP a jihar ta musanta rahotannin da ke cewa ta janye takarar kujerar gwamnati a jihar bisa cewa sun shiga hadaka da wani 'yan takara. Chief Emmanuel Bello da ke zama ɗan takarar jam'iyyar ta NZP Adamawa ya ce wasu ne ma ke neman ɓata masa lale.
Ai magana na janye mawa. Mawa zan janye.
An ce ka janye wa ɗan takarar PDP.
PDP Allah ya sauke.
Wani APC ka janye wa?
Allah ya sauke. Ai duka cikinsu sai dai su su janye mu. Ai in Allah ya so ya yadda SDP ita ce mai kafa gwamnati wannan dokin farar dokin nan domin duk dan Adamawa farin doki yake so ya sawa. Sannan kuma an yadda da mu saboda mun shiga karkara. Mu kaɗai ne wanda muka tafi 226 wards wato 220 ward 226 mu ya kamata mu kafa gwamnati.
Ko ba ku za ku gani kanta za ku karo da manyan jam'iyyu.
Wani irin karo? Mu ma babban jam'iyya ce.
Yanzu dai lokaci ne ma kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kai a zaben na ranar Asabar musamman ma tsakanin manyan 'yan takarar gwamnati da suka hada da Sanata Muhammadu Bindo Umaru Jibrila na APC da kuma 'yan takarar jam'iyyar ADC Sanata Abdulaziz Mutale Yako. Kana kuma da na jam'iyyar PDP Honorable Ahmadu Umaru Sintiri da kuma 'yan takarar jam'iyyar SDP Emmanuel Bellan Ibrahim Abdulaziz. Sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Da Ibrahim Abdulaziz dan takarar kujerar sanata daga mazabar gabashin jihar Neja na jam'iyyar adawa ta ADP Muhammad Bashir Abacha ya maka hukumar zaben Najeriya da ma jam'iyyarsa ta ADP a gaban wata kotun tarayya saboda rashin sanya hoton jam'iyyar ta ADP a jikin kuriya a lokacin zaben ƴan majalisun dokokin Najeriya da aka yi. Ga Mustafa Nasiru Batsari da ƙarin bayani daga Mina.
Muhammad Bashir Abacha dai ya ce ya garzaya kotun ne domin jin dalilin kin sanya hoton jam'iyyar da hakan yasa bai kasance cikin 'yan takarar majalisar dattawan ba.
A cikin hukuncin Ubangiji a fatin wato alaman fatin bai fito a wannan takardar zabe ba a wannan zabe da ya wuce na sanata. Na zo kotu ne a matsayina na dan kasa wanda aka cuta dan a nemo mana kwato mana haƙƙin mu a kuma sannan haƙƙin jama'an mu da suka dinga wahala ba dare ba rana suna shiga tsauye-tsauye sako-sako lungu-lungu dan nemo mana kuri'a. Yau an zo ranar zabe wasu kalilan daga sama an cuce mu an sai mana da yanci to saboda haka muka zo wannan kotu wanda muke tunanin za ta yi mana adalci.
Lauyan da ke tsayawa Muhammad Bashir Abacha a wannan kara dai barista Abubakar Indaku Musa ya ce sun fada wa kotun cewa an hana shi haƙƙin da dokar ƙasa ta bashi.
Party shi ADP so nominating din shi to contest for a senatorial position. Wasu su yi amfani da mukamin su sun hana shi so wato abinda doka na kasa ya bashi inci da doka kasa ya bashi an hana shi kuma bayanin da muka yi ma kotu kenan.
A lokacin da na tuntuɓi jami'in yaɗa labarai na jam'iyyar ADP a jihar Niger jiya Dantane Muhammad ya ce su ma lamarin ya basu mamaki.
To mu mamaki tunda lokacin da dai aka zo aka ce yi takara mun rubuta mu INEC kuma sun ba mu takarda ce sun wasa kuma da zamu yi primary duk INEC ya za witness primary da muka yi
da ma ku jami'a ko san cewa logon shi bai fito ba kafin a yi zabe koko sai da aka je wurin zabe kuka gaba logon
mu da kan gaskiya tabbas zamu sai da aka je zabe gaskiya
har yanzu a wannan lokaci dai hukumar zaben Najeriya ta ce bata lura da cewar babu logon ADP a takardar kada ƙuri'ar ba kamar yadda jami'in yaɗa labarai na hukumar zaben a jihar Niger Ibrahim Abare ya shaida mun ta wayar salula A nan gaba kaɗan ne dai kotun za ta ba da rana da lokacin da za a fara wannan shari'a gadan-gadan. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Idan aka je shafukan mu na internet za a ga duk waɗannan labarai. Kada manta kuma ana tare ne da sashen wasu na murya Amurka dake nan gundumar Columbia inda gugu ke cewa 12 dare ne da minti 17. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Demokratiya a yau. Jama'a barkamu da saduwa a wani sabon shiri. Ni ce Madina Dauda. An yi zaben shugaban kasa da ɗan majalisun tarayya kuma an gama lafiya. Sai Asabar mai zuwa za a yi na gwamnoni da na ɗan majalisun jihohi. To wai sak za a yi ne ko cancanta? Ku biyo ni. Yaya siyasar Arewa ta kasance ne a wannan karo? Sanin kowa ne cewa shugaban Muhammadu Buhari ya lashe zaben shugaban kasa. Kuma a da can baya shi da kansa ne yace a zabi cancanta kar ai sak a wasu jihohin na arewa idan an duba an yi wani abu jilwayi ne kamar wanka domin a jihar Gombe an yi APC sak a shiyar da shugaba Muhammadu Buhari ya fito an yi sak a shiyar da tsohon mataimakin shugaban kasa kuma wazirin Adamawa Atiku Abubakar ya fito ma an yi wani bazata domin a jiharsa ta Adamawa inda APC ke mulki ba ai sak ba Badna da Yobe dama su ɗan sak ne. Me zai faru ne a sauran jihohi uku da suka rage? Wato Taraba, Bauchi da Adamawa. Za mu yi nazari da ƙwararren ɗan jarida mai zaman kansa kuma mai shari'a al'amuran yau da kullun, Alhaji Hassan Gimba.
A shekara 2015 da aka yi zaben shugaban ƙasa, jam'iyyar APC ta yi nasara. General Buhari ya zama shugaban ƙasa an ce dukkan sauran zabuka da suka biyo bayan wannan guguwan Buhari ne ta kwashe su. To bana ma shekara 2019 kaman an kusan maimaita abin da ya faru a shekara 2015 shugaba Buhari ya sake cin zabe jihohi na nan da yawa waɗanda zamu ce ya kamata mu sa ido a kansu sune jihohi da suka fito daga shiyar arewa maso gabashin kasar nan saboda irin halin da suka tsinci kansu a ciki kafin a zabe shugaba Muhammadu Buhari ya kake kallon wannan al'amari ne kana ganin shin guguwan Buhari nan a wannan karan ma zai sake faruwa
da zaben 2015 tabbas Buhari ya yi tasiri ba ma jihohin Arewa maso gabas ba a Najeriya gaba daya inda kusan kowa wanda ya shiga rigansa ya ci zabensa to wannan karon ma ta sake maimaita kanta kuma shi Buhari mutum ne wanda a kasan nan dai kam ba taba wani wanda ya samu soyayyen talaka da jama'a kamar shi ba don haka za a bi wannan jam'iyyar nasa din don shi don mutane suna ga mai amana ne kuma za su iya a danka mishi kowane irin amana ya rike to amma duk da haka kar ki manta kan cewa jihohi kamar Borno da Yobe su daman sun riga sun kafu akan wani irin layi na siyasa. Tasirin Buhari yana nan, amma kuma su ma daman suna da nasu hanya na siyasa ne.
Wato kama aqidar su irin ta jam'iyyun da Buhari ke tsayawa ne kenan?
Kusan kamar haka. Yanzu alal misali, in kin lura sanda aka yi zamanin su NPN da JNPP, Borno da kuma Yoben yanzu kenan za a ce, da kamar Adamawa su sun yi GNPP ne. Lokacin da aka yi NRC da SDP su sun yi SDP ne. Lokacin da aka zo yanzu ake PDP duk da karfin ta Najeriya su suna APP suka da ANPP. To shi Buhari ma ya zo ya same Borno da Yobe suna layin siyasan su ne sai ya shiga jam'iyya ne. Don haka suka ci. Amma kin ga da ya bar ANPP ya koma ya bude CPC ai bai yi tasiri a Borno da Yobe ba. Yawa, amma duk da haka dai ana karrama shi. To amma a yanzu abinda kuma zai kara taimaka domin halin da mutanen Borno da Yobe suka shiga a dangane da Boko Haram. Yawanci an kashe masoya, an kashe iyaye, an kashe abokai, an kashe yan uwa, an kashe matan kona gidaje. Zuwan shi an samu zaman lafiya sosai. To wannan ya kara sa mutanen suna ganin shi da daraja, sai kuma ya zo daidai da irin siyasan da suke yi. So wannan kamar shi ne ake kira karawa karfe.
To yanzu waɗanda za su tsaya takara misali a jihohi biyun nan da ka ɗauka yanzu da za mu dube su Borno da Yobe, kana ganin su kenan guguwan Buhari nan ba zai shafe su ba kenan kake nufi?
Zai shafe su sosai, amma kuma yanzu shi talakan Najeriya ma ya fara wayewa dangane da siyasa. Yanzu mutane suna iya kokarin su su yi zaɓe don mutum. Idan Allah ya sa aka yi dace kai mutumin gaskiya ne, sai kuma ka haɗu kana tare da Buhari wanda ake gani mai gaskiya ne, to wai an tarfa wa nonon ka
gari.
To don hakan nan zai taimaka musu, kuma daman su ma daman layin da suke kenan, kuma jama'a din suna tare da su.
Wasu wane ne masu tsayawa takarar nan ne a tsakanin waɗannan jihohin? Akwai ƴan APC da kuma MPDP ko a shiyar Arewa maso gabas?
Akwai MPDP, akwai ƴan APC, amma yanzu in kin lura da zaben shugaban ƙasar nan da aka gudana, kin ga PDP bata yi wani tasirin kirki ba
a shiyar Arewa maso gabas din?
A shiyar Arewa maso gabas, kamar yanzu misali Borno, Yobe, in kin ga irin kuri'un da aka basu, inda ta yi tasiri zaka yi kace Taraba ne. Taraba kuma akwai wasu dalilai da dole ma ya sa a samu irin wannan sakamakon da aka samu.
Wato PDP ta fi taka rawa a can?
PDP ta fi taka rawa. Amma kin lura ko Gombe, inda gwamna mai ci ya tashi takarar senator, ai guguwan Buhari ya kada shi.
Na'am.
In kin lura Bauchi, akwai mazaban senator ma da APC ba su da dan takara, amma kuma sun ci.
Ikon Allah.
To in kin duba Adamawa, wannan da farko dai APC sun taso za su kai ga gaci. To amma daga baya PDP sun zo su yi nasara. Kuma ko shi Buhari a wani yawon campaign shi ai ya ce jama'a su zabi wanda suke so su zaba. Har ya kama gana ya ce idan wasu sun zabi mutum don dan jihansu ne, wannan babu damuwa. So babu damuwa, demokradiya din kenan.
Saboda haka kana ganin irin haka za ta kasance a Yobe da Borno kenan?
Za ta kasance, amma kuma kamar yadda nace mutane ma suna duba ƴan takara. Yanzu alal misali in kika duba Yobe, akwai shi wanda yake takara din nan a mai malabu ne. To ko ina kika ji zaki ga an ambaton sunansa, duk wanda ya san shi babu wanda zai taba ce ma ga inda ya samu matsala da wani, sai ma dai ayi maganan kan cewa shi mutum ne mai son jama'a, wanda kuma in yana mu'amala da kai ba yana ganin ka matsayin kai kaza bane, yana ganin ka matsayin kai dan adam ne. So yana baka hakkin da ya kamace ka matsayin ka na dan adam. To
ina koda daga ina ka fito,
koda daga ina ka fito, kuma ko menene tunaninka, ko menene akidanka, shi dai zai darajanta ka matsayinka na dan adam, kuma hakkin da Allah ya baka zai baka. To irin wayannan mutane su ne suka fito, sai kuma suka hadu da shi Buhari. To kin ga ai kama su a irin wannan wajen zai bada wahala.
To abin ya tafi daidai haka har Borno da sauran da kaman su Gombe da su Taraba din?
Yau idan kika duba kuma Borno, shi wanda ya fito Professor Zulum, shi ma jama'a suna gani yana tare da talakani, mutum ne wanda har ya yi irin su conductor na taxi, ya tuka taxi. So talaka suna gani
ya gajiye ya ga yau,
ya gajiye ya ga yau. Sannan kuma mukaman da aka bashi san da yake rector a Ramat Polytechnic, da kudin da yake tara na makaranta da shi gine-gine, ya gyara makaranta inda wasu makarantu ba haka ba. So mutane sai aka bashi kuma ministry na construction, wato kamar gina farfado da
jiha ya yi aiki an gani to irin wayannan mutanen da su ne
to irin wannan yawa irin wannan zai tasiri a Bauchi da Gombe da Taraban kuwa
kamar yanzu Bauchi yanda sayan siyasa suke kamar kuma abin da ya faru 2015 karfin Buhari zai taimaka mishi ba kamar wasu wajaje kamar inda su ƴan takaran kansu jama'a suna son su sai kuma suka hadu da karfin Buhari so duk suna taimaka juna ai shi Buhari da ya ciyo bi 2015 bai samu irin kuriyan da ya samu wannan karin ba haka a Borno amma yanzu don irin ƴan takaran da suka fito a gwamna sai ya samu kuri'un da ya kusan ninka ko ma ya ninka wanda ya samu a wancan shekaru
to amma zaka faɗi haka akan jihar Gombe domin ai wanda zai sauka yanzu a jihar Gombe dan PDP ne
wanda zai sauka a gwamna a Gombe dan PDP ne kuma yayi musu aiki to shi dai rashin rabo kawai domin karo da Buhari ne abun ya same shi shi ma don haka ga yanda ya kasance
to ba za a ce haka akan Taraba ba ko domin ai kila dan takaran su na Taraba ko da yake ana cewa shi ma mutum ne wanda aka san shi a ƙasa wato dan siyasa ne na gundumomi kana ganin shi ma gugun Buhari zai dan shafe shi
na jami'an APC kenan ko PDP
ne jami'ar APC zai da duk da cewa su PDP
ne PDP ne zai samu gudunmawa sosai a dalilin Buhari to amma siyasan Taraba daban yake da siyasan irin su Borno ko Yobe ko Bauchi
akwai wasu Gombe din ma ko
gara Gombe ma kusan haka amma dai na Taraba din yafi kamari wasu turanci ana cewa factors dalilai wanda bai kamata ba sai an fadi ba amma su ne suke gudanar da siyasan Taraba don haka zai wahala shi mutumin APC yayi tasiri kuma ya hadu da kan cewa shi gwamnati shi shi ma zai sake nema shi ne
a nan lokacin shirin ya kawo jiki a madadin ɗan jarida mai zaman kansa kuma mai nazari a al'amuran yau da kullum Alhaji Hassan Gimba ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar da shirin nake sallama da ku mu kasance lafiya
kamar Allah gaida Madina Dauda da haka ne kuma muka zo zangon labarai a takaice
to a takaicen shugaban Amurka Donald Trump ya ciciki ɗan jam'iyyar Democrat je talata saboda kaddamar da jerin bincike da suka yi kansa da kuma gwamnatinsa yana mai bayyana hakan da wani babban lalube da zumar kalato laifi wani babban komandan sojojin Amurka a Turai ya ce Amurka na buƙatar ƙarin makaman yaki muddin dai tana so ta taka marasha burki a Turin inda take ta tafka takala har ma matsalar da zarce Turai din kimanin shekara guda bayan kaddamar da tsarin cinikayya a Afirka cikin walwala afta a takeice batun samun ƙasashe akalla 22 don fara aiwatar da shirin na tafiyar hawainiya Kotun kundin tsarin mulkin kasar Senegal ta ayyana shugaba Macky Sall a matsayin wanda ya ci zaben ranar 24 ga watan jiya na Fabrairu. Birnin New Delhi na kasar India ne mafi gurɓacewa a duniya a shekara ta 2018 wato bare kenan bisa ga rahoton wasu kungiyoyin bincike biyu da suka fitar ranar Talata. Wani binciken da kungiyar Greenpeace da kuma wata da aiki da ke kasar Switzerland mai suna IQ Air Visual suka yi sun gano cewa yawan sinadarin auna gurɓacewar iska mai suna MP2.5 wanda aka gano a birnin New Delhi ya rubanya wanda aka gano a birnin Beijing na kasar China Hukumomi a Pakistan sun damke wasu mutane 44 da ake zargin cewa ƴan bindiga ne cikin su har ma da wani dan uwan jagoran wata kungiya mai tsatsauran ra'ayi wadda kasar ta India ke zargi da kai harin kunar bakin wake da mota a yankin Kashmir mai rabuwar kawuna.
To masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na safe sai kuma dan anjima da hantsi zamu dawo muku da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu madadin shi Ibrahim Kalmasi Garba da Chiba Hero Diodene da suka taimaka wajen hada wannan shiri sai kuma injinin mu Greg Barnes Muhammad Lalo ke cewa huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
Le monde